This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Yunin shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai wani hari kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar Niger. Prime Minister Thailand Prayuth Ochancha yana kira ga jama'ar ƙasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar da take shafan numfashi. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da ƙasa da Human Rights Watch na yi kira ga kungiyar Tarayyar Turai da ta ci gaba da shirin aikin ceto.
Har ila yau za ku ji cewa kwanaki da dama bayan da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da kashe dubban fararen hula. Ɗazun nan sojojin Najeriya suka fitar da wato suka yi wani taron manema labarai inda suka mai da martani. A Najeriya dai, tawagar ɗaliban cibiyar nazarin tsare-tsare da manufofin gwamnati ta NIPS ta koka da taɓarɓarewar ilimi musamman ma a arewacin ƙasar.
Akwai inda muka je makarantu ba inda za ka samu kujera ɗaya a ƙasa ake, babu malamai, babu kayan aiki, babun ya yi yawa.
Sannan kamar yadda muka fara gabatar muku, muna ɗauke da saƙon malamai kan muhimmancin wannan wata na Ramadana da abin da ake so mai azumi ya kauce ma.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai hari wani kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar Niger da ke da iyaka da Najeriya. Wannan hari shine na kusa-kusan nan da 'yan Boko Haram suka kai kasashen makwabtan da suka haɗa gwiwa da sojojin Najeriya domin daƙile kungiyar ta 'yan ta'addar. A farkon satin nan ne jami'an ƙasar Chadi suka zargi kungiyar Boko Haram kan wasu harin ƙunar bakin wake har biyu da aka kai kan babban birnin ƙasar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 33. Ƙasar Chadi da Niger da Kamaru sun aika da sojojinsu a farkon shekarun nan domin yaƙi da kungiyar. A makon da ya gabata ne ƙasashen suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta cibiyar za ta zamanto a ta N'Djamena. Kungiyar Boko Haram dai ta kafu ne a shekara ta 2009, tun daga nan ta kashe dubunnan mutane a Najeriya ta harbin da mutane da ɗana bambamai. Gwamnatin Najeriya dai ta kafa dokar ta ɓaca arewa maso gabashin ƙasar, ɓangaren da kungiyar Boko Haram ke ta aikata ta'addanci, amma ba a sami nasara ba. A baya, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya tana mai cewa an kashe fararen hula har 8,000. A faɗan da ake yi da 'yan kungiyar Boko Haram.
A yau Juma'a ake sa ran gurfanar da mutumin da ake zargi da kai hari kan wata majami'a a jihar South Carolina ta Amurka a gaban kotu inda za a yi batun beli. A kuma lokacin da jami'an tarayya suke ci gaba da binciken kisan gillan da ake tunani ya aikata shi ne saboda nuna ƙiyayya. Jami'an tsaron FBI ne suka dawo da matashin ɗan shekaru 21 mai suna Dylan Roth zuwa jihar South Carolina daga North Carolina. Bayan da ya kashe wasu mutane 9 a lokacin da suke ibada, cikinsu kuwa har da wata mata mai shekaru 87 da haihuwa, ya kuma raunata wasu mutane 3 a wata majami'a da ke birnin Charleston a ranar Laraba. 'Yan sanda dai sun ce Ruff ya shiga cikin majami'ar ne lokacin ibada kuma ya zauna ya yi shiru har na tsawon sa'a guda kafin ya miƙe, yana cewa ya zama masa dole ya kashe baƙar fata. Wani ɗan uwan ɗaya daga cikin mutanen da harin ya ritsa da su ya gaya wa gidan talabijin na CNN cewa ɗaya daga cikin mutanen da ya ritsa, wato da ya tsira, ya gaya mai cewa kafin Ruff ya fara harbi ya faɗa musu wato masu ibada cewa kun yi wa matanmu fyaɗe, kun ƙwace mana ƙasa, dole ne abin da ya kamata.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Thailand Prayuth Ochancha yana kira ga jama'ar kasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar dake shafan numfashi da aka fi sani da suna mask a takeice. A lokacin da Prime Minister yake magana da manema labarai ya ce don Allah kada ku tsorata, muna daukan duk matakan da suka wajaba domin magance matsalar. Idan ko wani na shakka kan alamun da yake ji, to dan Allah ya tuntuba asibiti, dole ne mu taimakawa juna kuma a kula sosai. An dai tabbatar da mutum daya dauke da cutar ta mas jiya Alhamis a kasar Thailand, amma Prime Minister kasar ya ce a shirye gwamnati take na tuntubar wannan tunkarar wannan cuta. Asibitoci 69 da suka kware wajen jinya cutar numfashi mai tsanani da masassara tsuntsaye yanzu haka suke kula da cutar ta mas a kasar. Za a duba domin tabbatar da akwai isassun ma'aikatan da kayayyakin aiki da kuma tabbatar da wuraren da aka killace waɗanda suka kamu da cutar an kimtsa su da kyau. Jami'ai sun shaidawa muryar Amurka cewa wani likita ɗaya daga cikin asibitocin ne ya lura cewa wani mutum da ya zo daga ƙasashen waje kuma yana fama da matsalar numfashi da zazzabi cewa za ta yi ya kamu ne da cutar ta mas. Ana sa ido kan wasu mutane 59 a gida ko a asibiti domin tantancewa ko suna ɗauke da ƙwayoyin wannan cuta.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai da ta ci gaba da shirin aikin ceto na 'yan gudun hijira da ke neman mafaka, wanda hakan ya kai su ga tsallaka kogin Bahar Rum, yayin da Turai take faɗi tashin tsara shiri sahihi na tunkarar wannan matsala. Kungiyar ta fitar da wani rahoto da yake kira ga shugabannin kungiyar tarayyar Turai da su gaggauta ɗaukar mataki a lokacin da za su fuskanci tambaya kan 'yan gudun hijira a taron ƙolin da za a gudanar a mako mai zuwa. Kungiyar ta ce ta yi hira da kimanin mutane 150 waɗanda suka isa ƙasar Italiya da tsibirin Girka, waɗanda guraren biyu dai su ne inda masu gudun hijirar suka fi zuwa daga gabas ta tsakiya da Afirka. Yawancin mutanen sun ce cin zarafin bil'adama ne babban dalilin da ya sa suke gujewa ƙasashensu. Akwai yawan ƙaruwar shiga cikin hatsari a lokacin da 'yan gudun hijirar ke ƙoƙarin tsallaka tekun. Masu kula da lamura sun ce yanayin ya ƙazanta ne musamman ma a Libya, sai kuma arewacin Afirka inda yawancin masu gudun hijirar ke fitowa. Mafi yawancin 'yan gudun hijirar suna fitowa ne daga Siriya da Najeriya da Mali da kuma Eritrea, inda mutane ke ƙoƙarin gujewa yaƙi. To, labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta kwanaki da dama bayan da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ya zargi sojojin Najeriya da kashe dubban fararen hula a yaƙin da suke yi da Boko Haram. Ɗazun nan rundunar sojin ƙasar ta mai da martani da kakkausar murya ga wakilinmu wato na muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
Amnesty International report was released on the 3rd of June 2015. Therefore, the Nigerian military, as a responsible corporate organization, is bound to respond to these allegations in order to put the records in proper perspective.
Shugaban sashin mulki kenan na rundunar sojojin Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar, dazu inda yake jawabi a taron manema labarai, inda yake inkarin rahoton da kungiyar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta bayar, wanda a ciki take zargin da karin Najeriya bisa kisan gilla ga fararen hula da ma azubtar da su. Yace Amnesty International ta fidda rahoton nata ne ran 3 ga watan Yuni wannan shekara. Don haka rundunar sojin Najeriya a matsayin ta mai mutunci da sanin ya kamata dole ne ta mai da martani. Manjo General Adamu Baba Abubakar yace Amnesty International ta yi zargin da karin kasar sun yi kisan gilla ga fararen hula 4000 zuwa 4600, har adadin ya kai zuwa 13000, abin da yace wannan ba gaskiya bane.
If the military had anything to hide, it would not have responded to the 7 questions and others, especially in light of constraint of time. The military has also allowed the International Committee of the Red Cross to visit the detainees and other locations at the shortest notice without hindrance.
Yace da a ce sojoji na san boye-boye, to da musu ba da amsar tambayoyi 37 da Amnesty ta yi musu ba kuma cikin gaugawa. Daga bisani kakakin sojin ƙasa na Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya mun ƙarin bayani.
To, sun yi bincike cikin shekara 4 suka hiddo da ansa, amma su da muke kuma hama da yaƙi da ta'addanci suna so take yanke mu hidda musu ansa. Ka san haka ba ta yiwuwa, musamman ma kuma in ka lura da yanayin da sojojin mu suke. Mutum ne yana sadaukar da kanshi, yana sadaukar da rayuwar shi, ya bar iyalin shi, ya bar duk wani abin duniya domin ya tabbatar da an kawo ƙarshen wannan matsala. Wani kuma yazo yana tsangwama shi, kaga irin waɗannan abubuwa ba su da daɗi, musamman ma su ba su da ruwa balle tsaki ga yanda inda harkoki suke gudana a kasar nan, da an ce kayya gudu za su tai su babu. So dan me yasa za a ce a turance they are crying more than the brief?
Amma ranka dai akwai a bayanin da suka yi na wuraren da kuke kulle jama'a a Damaturu, akwai Guantanamo Bay, a Maiduguri akwai Giwa Barracks, sun yi zargin cewa sojoji suna danna hakkin bil adama a wadannan wuraren. Me zaka ce akan wannan?
Yato Guantanamo Bay kai kasan Guantanamo Bay, iya sani na Adamaturu babu Guantanamo Bay, amma a Maiduguri tabbaci hakikan akwai inda ake tsare mutane da ake zargi da aikin ta'addanci a barkin soja. Kuma ni ina zuwa wajen kuma ina yin aiki wajen, saboda haka na tabbatar da cewa zargin da suke faɗi ba haka bane ba. Ana bari mutane suna ganin su da ƴan uwan su da kuma jami'ai irin na wannan na Red Cross suka ne.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin sojin ƙasa na Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jihar Adamawan Najeriya, baya ga matsalar hare-haren Boko Haram, wata matsala da ke ciwa al'ummar jihar Tuwa Kwariya a yau ita ce ta satar mutane domin neman kudaden fansa. Daga Yola, babban birnin jihar ta Adamawa, ga Ibrahim Abdulaziz.
Bisa ga dukkan alamu, matsalar sace mutane don neman kudin fansa na fa zama wata gagaruma matsalar tsaro da ke addaba jama'a yanzu a jihar Adamawa, batun da masana da masu fashin baki ke fa ganin dole nema a tashi tsaye. Na babanan shine sace wani basarake da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi a kashin makon jiya. Basarakin da aka sace ko shine ma wakilin tsaftar masarautar Adama, Alhaji Aliyu Aminu Mujeli, wanda ma sai da shafi kwanaki kafin a sako shi a yammacin jiya Alhamis, lamarin da ya jefa ƴan uwa da abokan arziki cikin zulumi.
Wallahi tallahi ya dame mu, duk ƴan uwan mu suna kuka da ya fito daya din, sai ya fada akan cewa alinka fito da ya kifita ya daga glass nashi daya sin, sai ya doki addalaba ya buga glass sai na gefe ya shiga da ya fita da bindiga, sai suka goye shi su biyu sai su sasi a gaba a santa, zai shire ki nashi ya ba ma waɗanda suka kwanta da su din, suka sai idan ka ba ma yaron nan ki zamu harbe shi.
Wannan ne dai kusan karo na hudu a kasa da watanni hudu da ake sace fitattun jama'a a jihar. Don ko baya ga sace kanin tsohon shugaban hukumar AFCC Malam Nuhu Ribado da aka yi kwanaki, wato Sani Ribado, haka nan ma an sace kanin tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar SDP injiniya Markus Gunduri. Kana ma ba a kammala wannan alhini ba, sai kuma ga batun sace wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar Tongo. To ko me hukumomin tsaro a jihar ke yi game da wannan batu? DSP Uthman Abubakar shine kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawan.
Wani babban kalubale ne domin abin ne bamu saba fuskantar irin wannan harkan sace-sace a nan bangaren arewan nan ba, ko kuma musamman ma nan jihar Adamawa. To amma tun abin nan ta bullo da kai, mu a gefen mu na rundunar ƴan sanda, manyan mu sun zauna, an zauna an tsama da wani tsari wadda zai dakile irin wannan harkan sace-sace nan. Kuma mun wayar da kan jama'a, kuma muna kai akan mutane su kasance suna da musani ina za su tafi, ko da ya kama su tafi to su kasance ba su je ko da mutum ɗaya ba samu kuɗaɗen rakiya, ko kuma dai ya tabbatar shi kan kanshi ya samu kariyar da ya ba ma kanshi kafin gudumawan rundunar sanda su taho.
To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ismail, na maganin dole ne a hada da addu'o'i musamman a wannan wata na azumi.
To wannan abu kenan kaman ya zo ya zama sana'a a wurin wasu mutane, wanda idan ba tashi tsaye aka yi ba, aka hada karfi da karfi, abun zai zo ya addabe mu. A irin wannan sace mutane da ake yi, idan su wanda suka sace mutumin nan ba samu abun da suke so ba, suna iya makashe shi.
Fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To daga batun satar mutane sai batun ilimi, inda wata tawagar ɗaliban cibiyar nazarin tsare-tsare da manufofin gwamnati ta NIPS da ke jihar Plateau Najeriya ta kawo wata ziyara a nan Amurka domin yin nazarin tsarin ilimin ƙasar. Dr. Nasiruddin Usman shi ne jagoranci wannan tawaga. Bayan komawarsa Najeriya, ya mun ƙarin bayani kamar yadda za ku ji.
To ni group ɗin da nake shugabanta shi ne muka zo ƙasar Amurka muka yi kwana 15 domin mu nazarci yadda harkan ilimi yake a Amurka, mu ga kuma waɗanne darasosi za mu koya domin mu zo mu ba shugaban ƙasa shawara na yadda za a canza akalan harkan ilimi a Najeriya domin ya zamto ilimi ne mai nagarta, ya zamto cewa kuma an faɗaɗa kafofin da ɗalibai za su samu guraben nemo ƙaro ilimi. To a takeice dai abin da ya kawo mu Amurka kenan, sauran abokanan course ɗinmu na group sun tafi wasu ƙasashe, wasu sun tafi China, wasu sun tafi India, wasu sun tafi Malaysia, wasu sun tafi Sweden, wasu sun tafi Spain. Mu kuma muka zo Amurka.
To kamar yadda me kuka gano a wannan tafiya da kuka kawo, da wannan ziyara da kuka kawo nan Amurka?
To Malam Mahmud, ka san dai in aka ce a duniyan da yau ba ta gobe ba, in aka yi maganar Amurka, to ana maganin wata gamsakiyar ƙasa ce wanda za a ce ta fi kusan kowanne bunƙasa a duniya a fannoni daban-daban, har da harkan ilimi. Saboda haka abin da muka gani abu ne na ban sha'awa, ba wai lalle akan abin da muka gani na gine-ginen azuzuwa da koyon da ake tafiyar da ilimi ba, a'a, yanda gwamnatin Amurka duk da ci gaban da suke tare da shi suke ba ilimi mahimmanci fiye da komi a rayuwarsu, domin sun san babu wata ƙasa da za ta dawwama ko za ta ci gaba da bunƙasa in babu wannan ilimi.
To ganin cewa har ta kai ga a zaɓi batun ilimi a matsayin maudu'in wannan shekara, kamar yaya za ka kwatanta mana halin da ilimi ke ciki a Najeriya a yanzu?
To batun da yake nan, wato harkan ilimi da kamar yadda na faɗa, musamman a jihohinmu na arewa, wallahi ina kira da babban murya, ana fa ganin abin nan kamar wasa ne. Babu yanda za a yi a ce ana zaune ƙasa ɗaya, wani ɓangare na ƙasa sun kai ma wani matsayin ƙololuwa na harkan ilimi, wasu kuma suna nan suna jan gindiya ƙasa, kuma a ce za a ci gaba da tafiya daidai, ba zai yiwu ba. Duk matsalolin da ake samu na rashin tsaro da rashin aiki da rashin fitintunu kala-kala yana da ta'allaka da jahilci da muke ciki a cikin arewa. Saboda haka dole musamman ilimi na primary school, duk wani abu da bai ginu ba daga harshen shi, to ba yanda za a yi saman nan ya gyaru. A inda muka zagaya a wasu jihohin na arewa, a capital ɗin jiha, babban birnin jihohin, akwai inda muka je makarantu ba inda za ka samu kujera ɗaya a ƙasa ake zama. Babu malamai, babu kayan aiki, babu babun babun ya yi yawa.
Da domin zamanin mana yanzu ruwan da ba.
Dr. Nasiruddin Usman kuka ji kenan na wato cibiyar NIPS da ke Jara Plateau. Ta yau aka shiga rana ta biyu da fara azumin watan Ramadana, kuma kamar yadda muka fara gabatar muku, wakilin muryar Amurka da ke Ibadan Hassan Umaru Tambuwal ya tattauna da Malam Musa Abdullahi kan muhimmancin azumin.
To azumi dai farilla ne, kuma ana buƙatar kiyaye shi. Shine maganar cewa kiyaye shi ka kame bakinka da cin abinci, ka kame gabanka da wajen ta'adi. To wayannan su ne kaɗan yanzu za su yanke muka azumi. Kuma idan kana son wajen ladansa, ana so ka yi sahur kusan gari ya waye, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za ka samu lada mai tsoka. Idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa, da an ce rana ta faɗi ka gaggauta ka sha ruwa. To shi ne maganar azumi, abinda za ka yi ka samu lada mai tsoka kenan.
Wace nisfa za a yi muna game da sallah kuma?
Sallah, to alhamdulillah, ita kuma sallah ita farilla ce. Mutum ya kula da dahara, ya zo ya yi alwala, in ya tsaftace, in zai bi liman, abinda zai yi aka tada ya kama liman ya kabbara, shi kabbara, to ya samu sallah cikakkiya. Idan mutum aka ce mamum zai bi liman ya riga liman kabbara, ba shi da sallah. Idan can wajen sallamewa aka ce mamum ya riga liman wajen sallamewa, ba shi da sallah, kadan a yanke abinda sallah take so kenan.
Yanzu agogon muna cewa karfe 11:00 ne da minti 20, wato 4 kenan da minti 20 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da ma Chadi. Ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jilalu wal ikrami. Allah shi kati da maraya, ko mai uba bai zo ba. kazar da bata da nono Allah shi kati da biyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan juma'a. A daidai wannan lokaci da mabiya addinin musulunci suka dauki azumi a duk fadin duniya, to wani irin kira malamai suke yi ne game da yadda ya kamata a tafiyar da wannan watan azumi, musamman tallafa masu karamin karfi da hanyoyin ibada. Ga wakil murya Amurka Nasir Adam Elhikaya a birnin Tare Najeriya Abuja.
Yadda mutane ke bayyana ganin watan azumin bana daga sassa daban-daban da ya nuna alamun yawancin mutanen Najeriya sun dau azumin bai daya. Take shahararren malamin Islama Sheikh Tijjani Bala Kalarawi ya maimaita wannan kira.
Masu hannu da shuni su taimaka wa bayin Allah waɗanda ba su da shi. Waɗanda suke da manyan kantuna ko manyan store sai da kaya, shekara guda sun samu riba su gode wa Allah wannan wata mai albarka, su sauƙaƙa wa bayin Allah da ba su da shi. Dan su ma Allah ya yi murna da irin alkhairin da ya ba su, sun nuna sun gode masa.
Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce ya dage da yiwa ƙasa addu'a cikin watan da kankan 29 ko 30.
Ba wata bane na zama a yi lido da karta. Annabi ya hana ka sauke Qur'ani a ƙasa da kwana uku, amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin Ramadan. Amma kafin Ramadan ba a yadda ka yi saukan Qur'ani ƙasa da kwana uku ba, amma a Ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke.
Yan siyasa ma irin su dattijan PDP Ibrahim Bauchi Sunusi Babar Tauko na gani a jingina bambancin jam'iyya wajen yi wa ƙasa fatan alheri.
PDP ne ko ka fito daga jam'iyyar APC ko wace irin jam'iyya ka fito, so mu godiya wa Allah da ya sa aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce lafiya, kuma aka yi zaɓe na gaskiya, kuma ɗauka waɗannan shugabanni su ne waɗanda za su kawo gyara a Najeriya.
Sakataren Jama'atu Nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu ya yi wa malamai nasiha.
A ji tsoron Allah, a yi tafsiri saboda Allah. Ba a maida wurin tafsiri ya zamanto kaman dandali ne na cin mutuncin wasu ko na kushe wasu ko na ɓata wasu ba. A'a, mutum ya fahimci cewa wannan littafi na Allah ya zo ne don shiryar da mutane. Malamai a ji tsoron Allah, kuma kar mutum ya jefa kansa a karatun da ya fi ƙarfinsa, kuma kar a maida shi dandali ne na neman masu mulki ko neman kuɗin da ke hannunsu. Allah tabaraka wata'ala shi ke azurtawa. Allah ya maimaita mana.
Tuni malamai masu tafsirin Alkur'anul Karim suka fara gabatar da tafsirin, inda limamai za su fara jagorantar doguwar nafilan nan ta tarawihi. Imam Muktar Abba na babban masallacin Abuja.
Nasiru Adam Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ka Nasiru Adam Elhikaya. Jama'a, kafin mu karkare shirin, ga wani batu na musamman maganin yadda wannan watan azumi ya shigo, kuma matasa da yawa suna ta korafin cewa babu aure kuma ba su da halin aure. Idan ana lura, a kwanaki biyu da su gabata wata matashiya ta fito a gidan radio na Freedom, ta ce tana buƙatar miji wanda za ta sai mishi mota kuma ta bashi gida har ma da 'yan kuɗaɗen kashewa. To ko me yasa wannan matsala ta aure a matasa yake da matsaloli ne sosai? Ga wani matashi Idris Bilal zai dan ba mu amsa. Mallam Idris, me ke faruwa ne?
Haji Bello, dalili shine yawanci matasa sun fi daukan aure ko sa ƙarya a cikin aure. To duk abin da ka sanya ƙarya a cikin sa, to karshe zaka zo ka tarar da rashin dacewa.
In ka ce ƙarya, me kake nufi?
Wato akwai misali zaka zo ka kana neman mace ka ringa kasa fito mata dairin naka, ko kuma ka zo ka mata ƙarya ka ce kana da kaza, likan ta gane baka da shi. To irin wannan shi yake kawo matsala. Sai kaga daga an yi auren kwana ɗaya biyu, sai kaga an samu rabuwa.
Kai wani irin babban guzuri zaka ɗauka daga ƙuruciyarka zaka shiga da shi gidan aure, wanda kuma kake tunanin zai amfani ta matar kuma zai amfani al'umma?
Ita guzurin da zan ɗauka shi ne sau darasi daga waɗanda ya gaba ma'aurata da suka gabata suka samu kurakurai, da kuma waɗanda suka gabata suka samu nasara a auratan yansu. Alal misali shi ne, idan na ce waɗanda suka gabata suka samu kurakurai, shi ne kamar da na furta a baya cewar akwai waɗanda suka sanya ƙarya da kuma yaudara a ciki. To zan ɗau darasi daga abin da ya faru a kan waɗancan, idan na shiga gidan aure, ko da ma ba a yi ƙaryan ba, in aka shiga gidan auren sai abin da wani kuji da zai fito a samu a toshe shi, sai da zai kawo ɓaraka, na farko kenan. Na biyu kuma darasi da zan ƙara ɗauka shi ne, waɗanda suka gabata suka yi abin kirki a gidan aure, zan yi ƙoƙari na gana kamanta irin nasu, kuma ba kai ga irin nasu, wuri a yanzu an kamanta, sai da abin zai kai ga nasara, insha Allah.
To madalla Malam Idris Bilal, mun gode sosai da wannan tunan gudunmuwa taka.
To madalla Haji Bello, na gode.
Abinda babba ya hanga yaro ai ba zai iya ba.
To madalla jama'a, abinda wannan shiri baki daya na wannan juma'a ta handa kenan, sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. In sama da duk waɗanda ku jimirin su, musamman Nasir da Milkaya da Idris Bilal. Ni Bello Galadinci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington, nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da rola. Assalamu alaikum.
To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuke aika mana amma ta hanyar email.
Amma na farko ya fito ne daga Ubala Yawo Zangon Daura, inda yace to al'umma ƙasa ta Najeriya ya kamata mu taya jiran Muhammadu Buhari addu'a akan Allah ya sa ya kawo mana ƙarshen kisan gilar da ake waɗanda basu jowa su gani ba. Sai kuma sakon Umar Bello Modi Bawuru Biriji jihar Gombe, wanda yace salamu alaikum biyo ya Hausa, don Allah ku bani damar yin kira ga hukumar kula da hasken wutar lantarki ta Najeriya da ta cewa ya kamata su dubi halin da talakawa ke ciki, musamman a cikin wannan wata na azumin Ramadan. A rage dauke wutar lantarki a kasar mu, don wallahi in babu wuta muna shan wahala wajen aiwatar da ayyukan mu na yau da kullum. Allah ya sa wannan kira ya je kunnan waɗanda aka yi domin su. Sai kuma sakon Hadiza Usman Muktar dan Niger, wanda ke kasuwar Bacci Kaduna, wanda yake salamu alaikum bi'a Hausa. Ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai kasar Kamaru, Allah ya sa kullu ta biya kudin sabulu, amin. Shi kuma Kabiru Sakaina layin anguwar Malfashi cewa yi halattar wa'azi da bude baki da wasu shugabannin kristocin jihar Kaduna suka yi ga musulmi, ko shakka babu wannan mataki ne na haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kristocin jihar Kaduna. Fatan mu Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a Kaduna, Jos, Maiduguri, Yobe, Gombe da ma Najeriya gabaki daya. Da ƙarshe sai sakon Abubakar Lawal gidan dan Mai a Jar Gaba da Usaini Dangote Karasuwa, wanda suka ce hakika ya kamata gwamnatin Amurka ki sanya wata doka da za ta hana duk wani mutumi in dai farar hula ne mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, domin kaucewa hare-haren ƴan ta'addan cikin gida.
To kafin mu ƙarƙare shirin gasar filu da takaitattun labaran duniya.
Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a lokacin da suka kai hari kan wasu ƙauyuka biyu a jamhuriyar Niger da ke iyaka kusa da Najeriya. Wannan hari shine na kusa-kusanan da 'yan Boko Haram suka kai kan ƙasashen masu makautaka, wanda suka haɗa gwiwa da sojojin Najeriya domin daƙile kungiyar 'yan ta'addar. A yau Juma'a ake sa ran gurfanar da mutumin da ake zargi da kai hari kan wata majami'a a jihar South Carolina ta Amurka a gaban kotu, inda za a yi batun belinsa. A kuma lokaci ɗaya jami'an tarayya suka ci gaba da binciken kisan gillan da ke da watakila ya aikata shi saboda nuna ƙiyayya. Prime Minister Thailand yana kira ga jama'ar ƙasar da kada su tsorata bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar da take shafar numfashi da aka fi sani da suna MERS a takaice. A lokacin da Prime Minister yake magana da manema labarai ya ce, don Allah kada ku tsorata, muna ɗaukan duk matakan da suka wajaba domin magance matsalar. Idan ko wani na shakka akan alamun da yake ji, to don Allah ya tuntuɓi asibiti, dole sai mun taimaka wa juna kuma a kula sosai.
Kuma sauro abin da ya sauka kenan a shirin namu yanzu, sai kuma can an jima za mu zo muku da ɗauke da wani sabon shirin da ikon Allah. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta gaba da umarni, da injiniyanmu ne wa Mr. Vasco Mahmud Lalo ke cewa a sha ruwa lafiya, daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.